من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر الله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم ألهمنا الثواب وجنبنا الأخطاء. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau in ban manta ba, muna uku ga watan Rabiul Thani hijira 1445, wanda ya yi daidai da ranar 17 ga watan Oktoba miladiya 2018, miladiya 2023. Alhalin da yake cikin wannan ranar kuma roƙon Allah subhanahu wataala ya datar da mu shi wanda yake sharri ne a rayuwarmu. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kare mu. Muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wataala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka, markazu iya ulumuddin al-islami, wanda yake a masallacin Munira, unguwar Bani Fondo Day, daidai kasuwar Mankane, birnin Niyami a jamhuriyar Nijar, wanda muna tafsiri ne a cikin suratu Maryam tun daga farkon sura. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dama an munzo aya na 84, jiya mun fara karatu a aya na 86 sai lokaci ya yi hadisi. Allah ya samu dace, haka ne ko? Da farkon aya na 85 za mu tashi a yau, duk da yake jiya mun fara karatu a kai, amma saboda munasaba da bayanin da zai gabata sai muka ga yana da kyau mu faru daga nan, sai mu yi da sa abin da ya sauro na cikin sura. Allah ya samu dace. Kan mu manta jiya, Allah ya nuna mana a cikin wannan aya shi dai ɗan adam da yake burin wani abu na duniya to dai zai je bar shi ne. Allah zai gaji dukkan abin da mutane suka mallaka a bayan ƙasa, saboda shi ne wanda yake wanzuwa bayan komai ya riga ya wuce. Kuma Allah ya mana bayani game da halin da kafirai suka shiga na bauta wa wani Allah, suka saki abin da ya cancanta su bautawa da gaskiya, suka koma bautar waninsa abin da ba zai amfanar da su. Kuma Allah ya bayyana mana cewa za su kafirci wujudansu ranar tashi alkiyama. Duk wanda ya zagi wani Allah daga ƙarshe da na sani ne zai biyo baya. Sannan Allah madaukakin sarki ya gaya muna irin yadda za a koro kafirai don shigar da su cikin azaban Allah ranar tashi alkiyama. Allah ya kare mu. Kuma ya tsawatar da annabinsa cewa kai ya yi gaugawa game da abin da masu laifi suke aikatawa, ya bar su ana lissafa musu kwanakinsu ne, daga ƙarshe za su zo su shuɗe su zamo kamar ba su yi rayuwa a bayan duniya. Ku shi yasa Allah ya ce muna wannan aya, yawma nahshurul muttaqina, ranar da za mu tayar da masu jin tsoron Allah, ilar rahmani, zuwa wurin Allah mai rahama. Ilar rahman a nan ai ila jannatin rahman, zuwa ga aljannar Allah subhanahu wataala. Wafda za mu ɗauko su jama'a jama'a cikin karramawa, haka za a rinka tafiya da su ana wucewa da su ga aljanna. Kaga su masu jin tsoron Allah rakkiya za a yi musu, tsari za a yi wajen zuwa da su masafkinsu, amma kafirai ba su da wannan tsari. bisa Allah ya ce wa nasukul mujrimina ila jahannama wihda, zamu turo mushrikai zuwa ga jahannama wirdan cikin hali na kishirwa, ga azaban duniya a nan dai ba su huta ba, lahira in an tashe su Allah zai samu su tsananin kishi, su je suna neman ruwa ido rufe a ba su ruwan zaki, suna sha hanji suna tunji. La yamlikuna shifa'a, ba za su samu dama a cece su ba. Allah ya samu dace. La yamlikuna shifa'a, ba su da ikon su samu ceton Allah. Illa man ittakhadha inda ar-rahmani ahda, sai dai wanda ya riƙe alƙawari a wurin Allah. Malamai suka ce ma'anar ayan inda zalika ya tahassaru kafirun, kahirai za su yi da na sani yaushe, idan aka tayar da mu'minai aka yi musu hisabi, kana tare da abokinka nan duniya kuna jin daɗin zama, da lahira sai an yanke hukuncin za a tafi da shi wuta, kai kuma za a tai da kai aljanna. Da sai mu'mini ce ya Allah wane na fa, Allah kai ma alfarma wane, a bari in tai da shi mana. Allah ya ce to an yi ma alfarma, kai ka ta alfarma wane ko ce. To su mu'minai za su samu ceto wanda zunubi ya rinjaye su, da rahamar Allah sai ya bari musulmai ƴan uwansu su cece su. Inda ranar lahira akwai ceto, shugaban tsira zai yi ceto, akwai mutanen kirki za su yi ceto, alkur'ani zai yi ceto, suratul baqara ma za ta yi ceto, da su da duka dai Allah bayyana mana kamar yadda muka yi bayani. To nan ne kahirai suna rana sani, sai Allah ya ce su kam a ranar kiyama ba su da wata hanya da za ta sa a cece su. Illa man ittakhadha inda ar-rahmani ahada, sai dai wanda yake da alƙawari tsakanin shi Allah, shine kalmar la ilaha illallah. Mutumin da ya mutu yana da imani, to shi zai samu ceto. Allah maɗaukakin sarki ya samu dace. Shi yasa za ka ji suna cewa fa ma lana min shafi'in wala sadiqin hamim, ba mu da wanda zai cece mu, ba mu da wani aboki wanda zai nuna mana ƙauna, ta ba ciki. Da ka je da imani, sai Allah ya sa ka samu rahama sa'ar tashar kiyama. Sai Allah ce la yamlikuna shafa'ata, ba sa da mulkar, ma'ana ba sa da mallakar ceto, ba su samun dama a cece su. Suwa za su samu ceto? Illa man ittakhadha inda ar-rahmani ahada, sai dai wanda ya riƙe alƙawari a wurin Allah ya mutu yana da imani. Wa qalu ittakhadha ar-rahman walada, wannan shi ne nufa na biyar daga cikin nukudin da ya kamata mu yi la'akari da su dangane da abin da kafirai suka faɗi wanda bai dace ba. Wa qalu ittakhadha ar-rahman walada, suka ce ai Allah mai rahama yana da gagawa ce. Wa qalu ittakhadha Allah walada, ba sa ce ittakhadha ar-rahman, saboda mai baito lafazin rahama a cikin wannan sura. Laqad ji'tum shay'an idda, Allah ya ce haƙiƙa kun zo da abun ƙyama mai girma, abun ƙyama mai girma na cewa Allah yana da ɗa. Taqadu samawati, sammai sun yi kusa, ya tafattarna minhu, su tsattsage saboda wannan magana da kafirai suka yi na cewa Allah maɗaukakin sarki yana da ɗa. Watan shaqqul ardu, ita ma ƙasa ta yi kusa da ta tsattsage, ta khirul jibal, su ma duwatsu su faɗi, abin nan su karye, shi ne ta khirul jibal hadda, aka ne ko? Hadda, duwatsu su faɗi aka karye duka su tarwatse saboda ƙarfin maganar da kafirai suka gaya wa Allah. Malamai suka ce ka nemi ƙarfin da dutse yake da shi, ka nemi ƙarfin da sama take da shi, ka nemi ƙarfin da ƙasa take da shi, ka diba ba duk nauyin abu in ya zo saman ƙasa dole ya tsaya, ba zai ƙula zai shige ba. amma a ce Allah yana da da'abun yana kama su tsoro yana kama su kuma za su fasa shi wace wannan ta'addanci mutum dan adam wani sai ya faɗi haka a rana ba adadi kuma wani na ji bai damuwa ma a ce Allah yana da da kalma ne ta zagi ga Allah subhanahu wataala in ka ji wannan ya kamata hankalin ka ya tashi ga baki daya amma mu hankalin mu yana tashi sai ka ga kirecin ya zo yana ma wa'azi yana nuna ma annabi isa dan Allah ne kana saurare shi har ya baka littahi ka kalla aka ce bari dai in rika ko da ban karanta ba in tai in yage shi ina ka ga damar sauraron wanda ya ce Allah yana da dama ai hankalinka bai kamata ma ya kwanta wuri ba shi yasa Allah yake iltifatin anzar bin cewa akwai wasu bayi na Allah wasu halittu na Allah wa'inda suna shiga damuwa duk lokacin da suka ji an jingina da zuwa ga Allah su fa ba a dora takalifi akan su ba a dora ibada akan su ba mu da aka dora ma ibada cikin mu suke wannan magana kuma cikin mu su sun ji ba sa damuwa wannan abu ne mai girma kisa Allah ya ce takadu samawati yatafattarna minhu sammai sun yi kusa su tsattsage sanadiyyar magana da kafirai suka yi watan shaqqul ardu qasa ta tsattsage watakhirul jibalu hadda duwatsu su fada a kakkare dammi an da'u lir rahmani walada kaji an da'u lir rahmani ba ce an da'u lin nahi ba an da'u lir rahmani walada saboda sun jingina da ga Allah saboda sun ce Allah yana da da ma yanbagi lir rahmani an yattakhidha walada baya dacewa Allah ya zama yana da da bana a hankalce ma bai kamata Allah ya zama yana da da ba kuma a shari'ance Allah baya da da in kullu man fis samawati wal ard kowane halittan da yake cikin samai da kasai illa atir rahmani abda face zai kewa mai rahama a matsayin bawa ne ma'ana ranar alkiyama kowa zai je gaban Allah ne a matsayin yana bawa ba a matsayin yana da ba sannan duk wani halitta da aka yi a duniya ya rayu ne a matsayin bawan Allah ba a matsayin na Allah babu wani halitta da yake da na Allah a kowa bawa ne an gane ko laqad ahsahum haƙiƙa Allah subhanahu wata'ala ya lissafe su wa'addahum haka ne ko wa'addahum adda kuma ya ƙirge su ƙirgewa ma'ana ya san adadin mutane ko nawa ne kuma ya san yadda yanayin su yake kasancewa Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace nan da ya kace wa'addahum adda ma'anar shi ne wa ya'lamu adadahum ya san adadin mutane ma'ana halittu gaba ɗaya Allah ya san nawa zai Allah ya so sai ya ce ma duka halittun da ni daga farkon duniya har ƙarshen ta kaza ne mutum kaza ne an kai an yi tsintsaye iri kaza kaza komai kaza ne duka Allah ya ƙirƙire su kuma ya lissafe su lissafewa Allah ya sa mu dace وكلهم آتيه يوم القيامة فردا دكان سو زاس زو وعلى رانا القيامة غدا غدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا هو النسو زي زو وعلى رانا القيامة غدا غدا كونغا كرشان شاهي يا كاري دمناسبة فرقان شاهي inda farkon shahi Allah ya ce afara ayatul ladhi kafara bi ayatina wa qala lahu tayanna malam wa walada kaga wannan da ya kafirce ayoyin mu cewa za a bashi dukiya da yaya to shine sai Allah a ƙarshen shahi yake ce ay wa kulluhum ati yawmal qiyamati farda ba ma shi kadai ba duk halittu komai kan mallaka a duniya in ka je kiyama kai kadai zaka ce komai ba ka ga shi Allah sa mu dace inan kowa ya shirin guzuri mai kyau dan haɗuwansa da Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce innal ladhina amanu lalle wanda suka yi imani da Allah wa amilu salihati suka aikata aiki nagari sai ta'alu lahumur rahman wudda Allah mai rahama zai sanya musu kauna mana Allah zai so su in kana so Allah ya soka ga abin da zaka yi kai imani da Allah kai aiki nagari to Allah zai so shi aiki nagari ana tsora shi ne saman imani komi kyawun aikin mutum idan bai da imani Allah baya so Allah ba zai ba shi rada ba an gane wannan to kuma ko kana da imani kai aiki nagari in bai cika sharuɗan nan guda biyu ba kuma Allah ba zai baka rada shi dole ya zama to kai shi ne lillah kana da ikhlasi a cikin aikin sannan ya zama ya dace da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kina in matukar kana da imani kana yin aikin da Allah ya ce a idan Allah kuma wannan aiki ya dace da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah zai soka in dai kana so Allah ya soka kai wannan Allah sa mu dace shi ko Allah in ya soka baya yin shiru sai ya faɗa hadisi Abi Huraira Allah ya ƙara masa yadda yake cewa maza Allah ya ce inna allaha idha ahabba abdan nada jibril idan Allah ya so bawa sai kira jibril sai ya ce da jibril ni ina son wani ka so shi idan jibril ya so shi sai jibril ya kira ma mala'ikun da suke cikin sama ya ce ku saura za ku ji wani dan wani dan wani Allah ya ce yana son shi ni ma ina son shi to kuma ku so shi idan mala'iku suka soka a sama sai Allah ya sanya soyayyen mutanen duniya a gare ka nan duniya sai ya ga kuma mutanen duniya na son ka wani sai ya ga kawai kana birge shi baka washi komai ba haka kawai son alamun Allah yana son wannan bawa ne duk da kaga mutane na kinka kafin ka yi nazarin ya suka kika ka bincike alakan ka da Allah shin Allah yana so na ya Allah yana son ka sai sa su shi yasa a ci gaban hadisi maza da ya ce idan Allah ya ki mutum sai ya kira Jibril ya ce ni na kiwa ne Jibril ka ke shi mala'iku su ma su ke shi sai ya sa kyamarsa a cikin zukatan mutanen duniya jama'a ya Allah bai so ka ba akwai asara da tafi wannan babu asara da tafi wannan Allah mu ɗauki sarki ya samu dace shi yasa sharadin ka samu cikakkiyar soyayya ga Allah shine abin da wannan aya ta faɗa shine al-imanu sadiq idan kana da imani na gaskiya wal amalu salih idan mun to kana da aiki na gari in kana da wa'annan za ka samu soyayya Allah subhanahu wataala Allah muna roƙonka Allah ka so mu Allah mu roƙe sarki ka sanya soyayya a cikin zukatan bayanka sai menene gaba فإنما يسرناه بلسانك حقيقة كوكم كوي يد لمر يكي يسرناه بلسانك من يسري القرآن دهرشنك معنى مصو كامك شيني يتبشر به المتقين دونك يم ما سجن سورة الله بشارة دشي وتنذر به قوم الرد كيف وعزي da Qur'ani game da mutanen da suke masu tsananin jayayya ne game da alamarin Allah kawman dudda ma'ana mutane masu jayayya ta kafirci akan gaskiya an gaya musu gaskiya sun sani amma sai su yi ta jayayya su kan imani shine jidalun bil batil masu jayayya a bisa barna da su ne mutanen da suke kawman dudda da su kuma sai ka ja musu kunne ka ce su wani kaga nan sun bambanta to bashar bihi almuttaqin kan musu bishara da za su samu aljanna wa tunzira bihi qauman ladda su kuma mutane masu jayayya akan barna ka ja kunnan su ka nuna musu za su hada hushin Allah ya musu daina ba almuttaqin masu jin tsoron Allah menene za ka yi ka zama daga cikin almuttaqin kaga ba ya ce al-kha'ifina ba masu jin tsoron Allah inda al-khawfu tsoro ne ko al-khashyatu tsoro to lafazin al-khawfu a'ammu min al-khashya lafazin al-khawfu a larabci ya yi faɗin ma'ana akan lafazin al-khashya al-khashyatu shine jin tsoro tare da sanin hakikanin abin da kake ji tsoronsa shi yasa Allah ya ce innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama ko waɗanda ke jin tsoron Allah tsoro na hakika su ne waɗanda sun san shi shi kuma al-khawfu tsoro ne wanda kana iya jin tsoron abin da ka sani kana iya jin tsoron abin da ba ka sani yanzu ka taho a hanya cikin dare kai kadai kawai sai ka ga an samu duhu ya za ka ji a ɗabi'a na mutum za ka ji tsoro to ka san abin da ya samu nan duhu ba ka sani ba amma da za ka ji tsoro to kaga shi tsoro kana a alhaufu kana jin tsoro abin da kuma san ko mene bane kuma yana iya shiga ka san ka ji tsoron abin da ka san ko mene ne kenan lamanin alkhashiya tsoro ne wanda yake tare da sanin abin da kake jin tsoron sa shi yasa in kana son ka zama daga cikin muttaqai to kai kokari ka san Allah kuma hanyoyi da ake sanin Allah su ne fahimtar hadisan manzon Allah da kuma fahimtar Qur'ani bisa fassarar magabata وكم أهلكنا قبلهم من قرن من هلكت الأمم ديوا وإن دسك وجي كافوا وإن كافرين زمنين هل تحس منهم من أحد شن كان جل لبال موانا ديلا بشكنس كان جي أو تسمع لهم ركزا وكان جي مغانا وانا دي بشكنس ركزا أي صوت كان جي صوت وانا دي بشكنس ka taba jin ka zo makabarta wani ya ce ma wani aini ne wani ba duk wanda ya shude ya shude ko makabarta mutum ya zo ya ce maka wallahi ya ji ana magana makabartan nan to ka ce mai shedan nuna ga mai magana amma dai wanda ya mutu bai ba magana an gane misali ko mutum ya ce da yace ya ga mutane sun abin nan kaza kaza eh zai yi wa kaga shedan amma wanda ya mutu shi ya mutu ne sai dai kun je can kwaro amma dai duniya babu sauran haɗuwa ta kare to nan menene za mu yi ishara da shi a nan cewa yadda kake ganin wasu ba su kyautata ba sun tahi ana faɗin mummunan labari a game da su kai ma an baka kyautata ba komi ta daɗe sai ka bar duniya kuma wallahi sai an ba da mummunan labari abin da ka aikata haka ma in ka aikata aiki na gari wasu da suka yi abun kirki sun wuce ana ba da labarinsu kai ma wata rana sai ka shuɗe an faɗi kyakkyawan abin da ka aikata Allah ya sa an bace mu da hali na gari wannan shi ne ƙarshen surat Maryam abin da muka faɗi daidai a cikin Allah ya ba mu daɗin shi da muka kuskure muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya sa ya fi mana sai sura na gaba shi ne suratul qaha bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai amma kafin wannan za mu ambaci muqaddima na fara karatun wannan sura gurgurun abin da ya samu za mu fara da sunan wannan sura suratul qaha shi ne sunan da take da shi duk da yake wasu malaman tafsiri sun ce ana ce da ita innaha suratu Musa amma dai abin da yake zama rajihi suratu Taha shine abinda manzo Allah ya bada labari akan shi saboda hadisi sahihi manzo Allah daga Abdullah ibn Mas'ud manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bani Isra'il wal Kahf wa Maryam wa Taha wal anbiya yace hunna min at-tiladi وهن من إتاق الأول يا كلا سورة سورة نند سورة ينس يتي سورة إسرائيل بسورة الكهف أنك إسرائيل كنا وش سورة كنا إسرائيل قوم يتي تود إتا بسورة الكهف سيتي بسورة مريم yace da suratul Taha bai ce wa suratul Musa ba. Da wannan hadisi ne jumhur ulama suka fahujja da cewa sunanta sunan suratul Taha, idan ma wani ya kira ta da wani suna to ya saba man bayanin da wannan hadisi yayi, to sai a aje magana shi ai aiki da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai manzo Allah ya ce wa in ga surori suratul Isra'il, suratul Kahf, suratul Maryam, suratul Taha, sai suratul Anbiya, yace hunna minat tiladi, suna daga cikin surori masu tsada, suna daga cikin surori masu tsada. Wa hunna min itaqil uwal, suna daga cikin surorin da aka saukar da farko da dadewa, ma'ana suna daga cikin tsofin surori. Kusan sura da anka saukar shekara, a ce wadda anka saukar bana wata sai bayan shekara 12 anka saukar da ita, ai ta ga ai akwai tazara. To daga cikin surori na farko da aka saukar a cikin Alkur'ani, manzo Allah ya ce akwai wa'inga surori, kuma surori ne masu tsada kamar yadda hadisi manzo Allah ya bayyana. Allah ya samu dace. Me muke son mu cira a cikin wannan hadisi shine cewa suratul Taha shine sunanta wanda manzo Allah ya gani a yayin da yake lissafa surorin Alkur'ani. Sannan muqaddima na biyu adadin ayoyin da wannan sura take da shi, tana da aya 135, tana da kalmomi 1341, tana da harshe 5242. Hikimar wannan, in kana so kana iya kalissahi lada nawa gare ka a yayin da ka karanta suratul Taha, inda Allah yake cewa man qara'a harfan min kitabillah, ko wanda ya karanta harfi ɗaya daga cikin littafin Allah, falahu bi kulli harfin hasana, yana da lada a kowane harfi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa ina nufi alif lam mim harf, wa ina nufi alif lam mim harfi, wa ina nufi alif harf lam harf mim harf, ina da harfi guda ka karanta kana da lada. Wal hasanatu bi ashri amsalha, wanda kuma ya samu lada ɗaya za a linka mai irin ta guda 10. Kenan in ka buga suratul Taha ka karanta za ka samu lada 5000 da wani abu har sau 10, in ka buga suratul Taha za ka samu. Za kenan sai mutum ya dage ya yi ta'addu'a. Allah ya samu baci. Muqaddima na uku, bayanin inda aka saukar da wannan sura. Sura ce Makkiyya, an saukar da ita ne a garin Makka. Wannan shine ar-rajih fi aqwalil ulama, duk da yake wasu na gani akwai wasu ayoyi biyu cikinta wanda aka saukar a Madina, amma dai surar Makkiyya ce. Sura Makkiyya ce. Allah madaukakin sarki ya samu dace. Muqaddama na hudu, daga cikin abinda surar take karantarwa, malamai suka ce surar tana karantar da mu matsayin abubuwa guda biyu. Na farko, kula da Allah da yake baiwa masu wa'azi da kuma wa'anda ake yi ma wa'azi. Allah ya ba kowa nashi haƙƙi. Idan ka zamanto mai jan hankalin mutane zuwa abi Allah, kana da naka matsayi da za mu fahimta cikin wannan sura wanda Allah ya baka. Kai ma mai sauraro kana da naka matsayi. Don haka in baka zama malam ba ka zama almajiri, in baka zama mai faɗi a saurara ba to ka zama mai saurari. Allah madaukakin sarki ya taimaka mana. Daga cikin bayanan da za mu ɗauka a cikin wannan sura akwai tafsirin kissar annabi Musa bit tafsir, inda an yi mana ishara da ita a cikin wannan suratul Maryam a cikin ayoyi guda uku da muka karanta a baya. To za mu samu tafsirin kissar a cikin wannan sura, sannan za mu samu kissar annabi Adam a cikin wannan sura bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Sannan kafin mu je ci gaba da karatunmu, za mu muna tambihin abinda tarihi yake maimaitawa. Tarihi yana maimaita cewa farko-farkon wannan sura su ne sanadiyyar musuluntar Sayyidina Umar radiyallahu anhu. Lokacin da Sayyidina Umar yana cikin wa'incan da ba su karɓi musulunci ba, ya ɗauko takobin shi zai je wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da niyyar zai je ya kashe manzon Allah. Ya fito ya haɗu ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah, ya ce da shi, yau lahiya kuwa? Ya ce zan je in kashe wancan a huta. Ya zo da abun da ya saba ma addini iyaye. Sai wannan sahabi yake ce da shi, ka san da cewa yana iya yiwa ka ci nasara a kan kashe shi da za ka yi, amma ‘yan uwan shi ba za su barka ba. Gashi shi sai da Umar lokacin da yake wannan magana, mijin ƙanwarsa da ƙanwarsa duk sun karɓi musulunci bai da labari. Manzo Allah ya tura musu Khabbab bin Arad cewa ya je ya koyar da su Alƙur'ani. To da ya ga lalle sai da Umar da gaske yake zai je gurin Manzo Allah, sai ya yi tunanin cikin biyu gwara a yi guda. In dai zai ɗebe zahin shi, to bari in gaya mai inda yake da sauƙi ya je can ya ɗebe zahinsa. Sai ci mishin kai kana sai ka je ka kashe manzo sallallahu alaihi wasallam, ba ga ƙauna ka can ba da mijinta sun karɓi musulunci, ai can ya kamata ka can. Sai da Umar sai ya ƙara husata, sai ya juya, sai ya je can gidan, ko da ya je ya buga, sai shi Khabbab bin Arad ya nemi guri ya faki. Sai da Umar ya shiga ya tarar da wannan ƙanwar tasa tana riƙe da abin da aka rubuta musu na Ƙur'ani, sai ce ta miƙo shi, ta ce ba za ta bayar ba a matsayinka na wanda baya da addini, sai in ka yi arwalla sannan in ba ka shi ka riƙa. Sai na Umar ya yi mata bugun da ya ji mata rauni, amma duk da haka take ta ba shi. To wa'innan maganganu da ta yi masa aka karanta mai farko-farkon suratul Taha, to shi ne abin da ya ƙara tausasa zuciyar shi sai da Na'uma. Sai ya zama wannan ya zama kamar sanadiyyar shiga musuluncinsa. Allah maɗaukin sarki ya samu dace. To lokacin da shi Khabbab ya ga sai da Na'uma yana jin wannan magana, shi ne sai ya hito yake cewa, ni na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin addu’a yana ce, Allahumma izzal Islam bi ahdi ahabbir rajulaini ilayka. Allah ka shiryar, ma’ana ka ɗaukaka musulunci da ɗayan mutanen ga biyu da ka fi so. Sai ya ce Abil Hakam da kuma Umar bin Al-Khattab. Cikin mutum biyu ɗin nan Allah ka zaɓi guda ka shiryar da shi. Sai ce ina ganin Sayyidina Umar kai ne ka dace da addu’ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Daga nan sai musulunci ya shiga nan shi, sai Sayyidina Umar ya karɓi musulunci har a yi abin da ya yi. Allah maɗaukin sarki ya ƙara musu daraja ya kuma haɗa mu da su a cikin darussalam. Malamai suka ce suratul Taha ita ce surar da ke bayani akan dalilai na cin nasarar mutum a rayuwa da kuma dalilai na taɓewar mutum a rayuwa. Don ta fara bayanin abun da ake nufin taɓewa ne, Allah ya bayyana cewa ba taɓe ba ne. Sai Allah ya ce ma anzalna ilayka alqur'ana menene litashqa, ba mun saukar maka qur'ani ba ne don ka taɓe. To za ta yi mana bayanin menene taɓewa kuma menene cin nasara. Allah maɗaukin sarki ya sa mu ci nasara. To in za mu fara karatu mu a cikin wannan sura. Bismillahir rahmanir rahim. Allah ya ce Taha,
bayani ya gabata a lokacin da muke bayani akan huruful muqatta'a cewa wannan sura tana ɗaya daga cikin surori 29 daga cikin surorin Alƙur'ani mai girma wanda suka fara da kurman baki in ji Bahaushe. Kuma mun kawo bayanai game da sabanin da malamai suke wajen tafsirin wannan, wasu suka ce Allahu a'lam bai muradihi bi zalika, wasu suka ce a wannan haruffa da ake zuwa da su a farkon irin wa'innan surori littahaddi ne don a yi fito na fito da kafirai a nuna musu cewa shi dai Ƙur'anin an sabkar da shi ne da yare irin naku, kuma an rubuta shi ne da haruffa irin wa'inga naku, to kuma ku rubuta irin naku inda da yarenku. Shi yasa so da yawa idan aka ambaci sura da farkonta da irin wannan bakin kurma kurman baki, da za ka ga an fara ambaton Alƙur'ani don a ƙara tunatar da su dai kakku manta shi Ƙur'anin nan an saukar da shi ne da haruffa irin naku, ya rage naku, in kuna so ku zo da shi kuma don ku nuna ƙwarewa. To a suratu Ɗaha a haka wasu malamai suka fassara, amma wasu malamma suka ce nan lafazin Ɗaha ana nuhi ya insan ko ya rajul, yare ne daga cikin wasu ƙabiloli na Laraba. Daga cikin ƙabilolin Laraba akwai ƙabila ta ce ma uk bil'ayn uk, su in sun ka ce Ɗaha suna nan ya rajul ko ya insan, to kenan Ɗaha tana da fassara in an kai la'akari da larabci ne. Allah ya samu dace. To mu ma dai muna tafiya ne muna hakaito abubuwan da malamai suka faɗa ne, amma dai wallahu alam bihi bidalika. Amma in mun ka ɗauka Ɗaha ya kai mutum, ya kai wannan bawan Allah, ma anzalna alayka alqur'ana litashka, mun saukar ma da Qur'ani ba don ka tabi don ka wahala. An ce me dalilin saukar wannan aya? Lokacin da ake saukar wa manzon Allah da Alƙur'ani, kun ji ayan mun faɗi a baya, manzo Allah ya ce hunna min itaqil awwal, wa'inga surori suna daga cikin surori na farko-farko da aka saukar. To manzo Allah yana tsayuwa yin sallan dare har ƙafafuwan shi suna kumbura, suna kumbura da kaga cinin shi sun yi nauyi saboda yawan tsayuwa. Sahabbai su ma suka dage saboda koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam, ai ya zamanto kahirai sun samu abin suka sai su ce ka wanga addinin wahala ne, har ma cinan mutum su yi haka suna neman lalacewa. To sai Allah ya saukar da wannan aya ya ce da manzonsa, ya Rasulullah ka sauka ma kanka, kenan Ɗaha ya kai mutum ma anzalna alayka alqur'ana litashqa, ba mu saukar ma Qur'ani don ka wahala ba, addini sauki gare shi kar ku dame kanku ku rage. An gane misali ko? Amma duk da shi manzo Allah ya bayyana hujjarsa ta yin wancan abin da yake yi. Nana sai ta ce haba kake wannan abin bayan gafarta ma da finka abin da ya gabata da wanda ya so, sai ya ce ma Aisha a fala a kuna abin shakur, ba zan zama ba mai godiya ba, ƙarshe yana godiya ne ga Allah. Haka ake son ka zama, son ake yi in Allah ya ma ni'ima ka yawaita ibada ga Allah. Kakkai irin namu mu yanzu wa'inda ke ganin an musu ni'ima a zahiri, don ai yanzu wasu ba su bambance haƙiƙanin ni'ima ba. Mafi yawancinmu abinda muke ɗauka ni'ima, kana da babban gida, kana da babban mota, kana da kuɗi a banki, da yawanmu suna ɗauka wannan shi ne ni'ima. Amma a tsari na addini a bisa karantarwa ta manzon Allah, yana ɗaya ne daga cikin ni'imomi miliyan ne da Allah ya ba mutum. Amma mu yanzu idan mu ya ruhe, idan kana lahiya ƙalau ganin kake baka da ni'ima, idan kana cikin kwanciyar hankali ganin kake sai a hankali, idan kana duk wani abu da yake ni'ima ne yanzu sai muna yawan mantawa da shi. yanzu ba ga munin zaune muna sauraron alkurani ba ai ne'ima ce wanda Allah bai bari ya zo nan gaba to kaga kenan kan mu dauka sai in muna da manyan gidaje da manyan motoci ne muke cikin ni'ima to amma in Allah ma ya baka wannan ka gode masa daga cikin godiya kai tsayuwa gaban Allah kai abin da yake so idan kaga kana yawan karatu alkurani gode wa Allah duk abin da ya shafi addini da abin da ya shafi ni'ima na rayuwa da abin da zai kubutar da kai duk godiya kamata kai ma Allah ya ce illa dhikratan sai dai shi alkurani tunatarwa ne bimai yakhsha ga wanda zai ji tsoron Allah illa dhikratan sai dai shi qur'ani wa'azantarwa ne tunatarwa ne liman yakhsha ga wanda zai ji tsoron Allah ba a ce liman yakhafu ba sai an ce liman yakhsha mana ga wanda zai ji tsoron Allah tsoro na hakika shi yasa da yawa suka kasa fahimtar addini suka kasa fahimtar Allah ubangiji saboda ba san shi ba in dai za ka yi addini na hakika ka zamo ka samu karkuwa a addini to kai kokari ka san Allah kuma na yi mana ishara a ƙarshen waccan sura da muka fito a yanzu hanyoyi dai biyu ne da ake sani Allah ka fahimci Qur'ani kuma ka fahimci hadisan manzon Allah a bisa fassara salafus salih in ka yi wannan za ka samu takawa da wani lokacin da mutum yake nisantar wa'annan abubuwa wala yana nisantar sanin ubangiji sani shi qur'ani tanzilan mimman khalaqal arda sabkakken littahi ne ga wanda shine ya halicci kasa samawati ula da kuma sammai madauka ula uliya mufradi ula jam'i ne as-samawati ula ma'ana sammai madaukaka amma as-sama'ul ulya sama madaukakiya amma inda suna da sai a ce ula madaukaka an gane wannan abu na biyu kai yau baya cikin ayar Allah yake cewa tanzilan sabkakken littahi ne mimman khalaqal arda ga Allah da ya fara yin kasa manu suka ce misa aka ce mimman khalaqal arda ba sai mimman khalaqas samawati wal arda ba an gane misali sai aka ce saboda la'akari da shi alqurani unzila ala ahli al ardi an saukar man wa'inda ke zama saman kasa shine shi sa sai an ka fara ga wa'inda suke zama a baya sai an ka fara da kasa shine mimman khalaqal arda was samawati ula da samai madaukake ar-rahman shi dai Allah mai rahama ala al-arshi stawa akan al-arshi ne ya daidaita ar-rahman ala al-arshi stawa Allah subhanahu wataala ya daidaita ne akan al-arshi wannan aya da yawa daga cikin masu itikadin islama sun kuskure wajen fassara wannan aya suka yi tawilin ayar wanda ya saba wa fassarar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ko addini ana fahimtar shi ne a yadda magabata na kirki suka fahimce shi idan fahimtar ka ta kuskure wa fahimtar sahabban manzon Allah to fahimtar ka ne kuskure tasu ne daidai su sahabbai da mai gidansu sallallahu alaihi wasallam yadda suka fahimci wannan aya shine ar-rahman shi Allah mai rahama alal arshi stawa ya daidaita ne a bisa al-arshi a bisa gadon mulkin sa ya daidaita daidaituwa wadda ta dace da shi daidaituwa yadda ta dace da shi wasu suna ganin in aka ce Allah ya daidaita akan gadon shi na mulki kamar an kamanta shi da mutum ne to haka aka fahimci abin haka Allah ya faɗi abin kai ma haka za ka tsaya shi yasa wata rana Imam Malik rahimahullah yana a masallacin manzon Allah yana karantarwa sai wani ya shigo sai ya daga hannu ya ce imam ina da tambaya ya ce da shi Allah a cikin Al-Qur'ani ya ce Ar-Rahmanu 'alal 'arshi istawa Allah ya daidaita ne akan al'arshi to kamar yaya sai zuwa ya karyo ma Imam Malik yayi shiru Imam Malik daga baya sai ya daga kai shi da shi al-istiwa ma'lum wal kayf majhul wal iman bihi wajib wa sa'alu anhu bid'a shi ma ra'aka illa mubtadi'a fa amara fa ukhrija bihi fa akhrajahu an-nas min al-masjid sai shugaba Imam Malik yake cewa to yan ka ce daidaituwa sananne ne yanzu za ce ga na daidaita kan kujera ko ai amma an ga ne da nisan nan to shi Allah ka yadda ya daidaita akan al'arshi amma yaya ya daidaita zaman shi irin nawa ne wannan ba sani ba yadda da ya daidaito akan al'arshi wajibi ne ka yi tambaya a kan yaya Allah ya daidaita a al'arshi wannan bid'a amma Maliki ya ce a fidda shi masallaci wannan ‘yan ta da zama tsaye ne ai ga misali yanzu sai ka zo ka ce babai da Allah yana tambaya ya aka yi ne aka samar da ciki na ya aka yi ne hakan ya kasance kai da baba za ka yi bayani tambayin nan ta dace akwai ladabi ta shahe ka ai ba matsala ka bace kawai an aihe ka ka zama da ko to ya isa ya an kai wannan ba matsala ka bace ya Allah ya daidaita akan al'arshi ba haka ake so ka sani ba kai yadda kai imani kawai kai shi yadda ka san ka yadda babanka babanka ne ayi bincike ya akai aka samar da kai wannan ba matsala ka bace to haka ka yadda Allah shi yake daidaito akan al'arshi ya yi daidaita wannan ba matsala ka bace yadda da hakan wajibi ne kamar yadda kai yadda da mahaifinka mahaifinka ne shikenan ka huta amma wasu sun zo sabsa su ce ai Ar-Rahmanu 'alal 'arshi ai istawla ma'ana istawla shine mamaye abinda ba naka ba kinan ita al'arshi Allah ya mamaye ta kenan in ka ce ya mamaye ta to kenan da ba mallaka shi bace dan ga mudrin ka fahimtar nassi kamar yadda sahabbai suka fahimce shi yadda suka fasara ta fasara shi haka sai ka huta amma in ka je kana wani gwaninta wala sai ka kada kan karami da ba za ka yi yadda kan kawo Allah ya kare mu Allah ya ce wa in tajhar bil qawli nan ne lahu ma fi samawati wa ma fil ard Allah shi yake da mallakar abin da yake cikin samai wa ma fil ard da abin da yake cikin kasai wa ma bainahuma da halittun da suke tsakanin su wa ma tahta thara da abin da yake karkashin kasa duk mallaka ne na Allah kuma Allah ya san shi saboda haka wa in tajhar bil qawli in ka bayyana magana fa innahu ya'lamu sirra to shi ne ya san abun da yake a ɓoye ba a haifa kuma shi ne ya san abun da yake a ɓoye ma'ana abun da yake koyuwa duka Allah maɗaukakin sarki shi ne ya fi kowa sani duk da yake malamai sun yi magana a kan in ta da harbin ƙauli in ka bayyana magana Allah ya sani ɗai ko? Fa innahu ya'lamu sirra to shi ne ya san abunda ka koyi baka faɗi ba kana da niyyar faɗin shi wa akhfa da abunda kake waswasi tunanin ka faɗe shi bai fara zo ma ba ma to Allah bai ya san da wannan da kana nan kana tunanin kila in ka tashi da nan insha Allah zan ta yi effort da can in je in gano wane in dawo sai in yi kaza wannan ai duka kudurta shi ko haka wani baka riga ka aikata ba to wani tunani da ma za ka yi wanda baka fara shiri yadda zai kasance wato ka Allah ya sani kaga babu wani abu da za ka koyi wa Allah la ilaha illa Allah shi kadai yake baya da abokin tarayya, mana babu abun da ya cancanta abota ma da gaskiya sai dai shi. Lahul asma'ul husna, Allah shi yake da sunaye kyawawa. Abin da ake nufi da sunaye kyawawa, duk sunan da yake da naqasu ba a jinginawa Allah shi. Rayayye ne, mai ƙarfi ne, mai bayarwa ne, mai hanawa ne, mai sa'ayi ne. Allah duk sunayen da ya cancanta a jingina mai su. Amma ba ka ce da Allah rago ne shi, ko gajiyayye ne, ko marewaci ne, wannan ba daga su ba ne, ba a jingina ma Allah su. To da kyau ga misalai, duk wani abu da aka kira Allah da shi inda yana da naqasu to ba sunan Allah ba ne. Amma in yana da kamala to kenan suna ne na Allah subhanahu wa ta'ala. Shine lahul asma'ul husna. Wa hal ataka hadith Musa, shin labarin annabi Musa ya zo maka? Ifra'a nara, yayin da ya tsinki wuta ya ga wuta. Fa qala li ahlihim kuthu, yace da iyalansa ku zauna. Inni anastu nara, ni na tsinki wuta. La'alli atikum minha biqabas, cewa ni na samo muku makamashi na wuta. An ce qabas shi ne dundu na wuta, bari in ji tsammanin ko in samo muku dundu na wuta in kawo muku. Au ajidu ala an-nari huda, ko in samu labarin gane hanya gurin waɗanda suke inda wutar. Yadda labarin yake shi ne, annabi Musa alayhi salatu wassalam, kamar yadda za mu ji a gaba kaɗan, lokacin da aka samu kuskure har ya bugi baƙin da ya faɗi ya wuce, ai ya yi hijira daga garin Misra ya fuskanci yankin Madyana, can ya zauna har ya samu mata a can. An gane ko? Yanzu lokacin da ya samu mata sai ya nemi baban matar cewa zai je gida, saboda ya jima bai ga mahaifiyarsa ba, bari ya tahi ya ganta da ƙanwarshi ya je ya ga gida. Ya sai ya kamo hanya ya taho, lokacin da ya kamo hanya ya taho, lokacin da ya kai ƙarfin shi, kamar maluma yadda suka bayar cewa annabi Musa mutum ne mai kishi, to baya yadda ya yi tafiyan rana. Duk lokacin da ake tafiya da rana in ya ga jama'a kan hanya sai ya kauce don ka a rinka kalla masa mata. Sai dai in dare ya yi ya samu matafiya da dare sai kuma ya bi su, in safiya ta yi sai ya raba tafiya da su. To lokacin da ya rabu da wasu, daren ya shigo bai samu abokan tafiya ba, kuma hanyar da ya ɗauka bai gane inda zai kai zuwa inda za shi ba. Ga tsananin sanyi, matarsa sanyi ya kama, da shi ne sai ya hangi haske na wuta, sai ya ce da ita tsayanan, bari in ta in samo miki wuta ki jije jikinki, kuma da can in samo labari a kwatanta mu inda za mu bi mu wuce, da kun ji yadda aka yi. Cikin ayanin za mu ɗauki abu na biyu, abu biyu kafin mu wuce. Abu na farko, ana son namiji ya zama mai kishin matarsa. Kada ka zama dolo baka kishin mata, matarka. Matarka kowa ya santa, wani shi har sa da yi ta yi kwalliya ya sauko ta cikin mota, in yana ta yi a hanya abokin shi bai gaishe ba ma sai ya masa oda, eh saba abu za na biya, ta ce mana saba, eh sayar sayar, ai mana ka fadi, mana ka fadi, ba ka san ciwon kanka ba. Ko ka ga mutum yana kwance, mace ta yi wanka, ta sa turare, ta sa kaya masu kyau, sai ta tashe shi zan je wurin aiki, in ka tashi ka rufe gida, to babu nan ya ja sai kwanda mu. Ba wannan ba sima ne na musulunci ba, ba ce ka na mata ka tsaya aiki ba, amma ka zama mai kishi, ta yi kwalliya za ta hita, ka nufisa ka tashi ka gaya mata ka ki sake. Sa hijabi, ki rufe jikinki, manya da wani kalla miki, ba ya hana ta yi aiki, ko yana hanawa. Shi musulunci ba aiki yake hana mace ta yi ba, abinda yake hanawa zub da mutuncin mace, kan mace ta zub da mutuncin da zan tana yi. Mu kuma yanzu da yawa mu cikin mata ban ce duka ba, suna ɗauka wai barikanci shine ta sa kaya ana ganin ta yi ɗinki mai kyau. Tabiya nan ta biya wannan ba addinin mu bane, ba karantarwar mu bace. Dan haka mata ku mutunta kanku yadda Allah ya mutunta ku, ku kuma maza ku zama masu kishi, kar ku bar matayenku kowa yana ganin su. Su ko wasu ba haka suka yi ba, shi duk abokai ne sun san gidan shi. Ke madan to ki shirya abinci, shirya abinci muna nan zuwa. Ya zo dada a kewaye tana kawo ruwa, ta kai ta kawo, ana kallon matan wani. Ba na yi wannan ba, ba addini ba ne ba, ba karantarwar mu ba ce. Kakai yadda da wannan. Ni yanzu duk abokanmu da kai da ka zo sai in ci tsaya bakin gida. A ya ga take nan. Babu ni wanda wani aboki wai da zan cewa wai mu je mu shiga cikin gida wai kai gida da mata, to mino ka da ita. Ni ma mara na matakka, ni ba ma na da san matakka. Dan haka mata na magana ka san ta ma ba ta so ba. Allah samu dace. Kun gani sannan abu na biyu hidima ma mata. Ana son ya zama namiji yana yi ma matarsa hidima. Dai Annabi Musa ai hatsari ne zai sa kai shi cikin duhun dare. Ga sanyi baka san hanya ba, kafin cuta za ka kai, to me zai same ka can? Amma duk da haka sai ya laga matarsa, ko da shi bai tsira ba, ita dai ta samu ta tsira, ya ce tsayana bari in ta yi in yi da. To haka ake son namiji ya zama yana yi matarsa hidima, amma wai ka zan dolo wai haka na jin daɗi. Ni yanzu ka gani da madan muke haɗawa mu biya kuɗin ɗaki ba, kuɗin makarantar yara in biya rabi ta biya rabi, ina namiji yake. Me yasa garin nan mafi yawanci mata suka amshi gidaje? Saboda maza sun su kama mata yi hidima. Eh to dole ta karbe gida, waye namijin to? Na ka mu rinka yi mata yan mu hidima, sannan kakka zamo mai daddade. Duk abin da mata ta tambaya baka yi mata. Kai fata Allah shi hore ma da ta ce kaza kai, da ta ce kaza kai. Ni ne ni arziki ne. Amma kai mata ka saki ce ni wallahi ba matsa ne. Eh ce fa ne daga dala 200 baka ba su baka wuciya. Kamar da jika ka ce a siyo mai in an ka samu canji a ajiye ma canjin ka, Allah mace za ka nema ta baka canji. Jereciyan ka bari ta samu jereciyan, suke ce a jereciyan, kun gane jereciyan ko? Eh ba komai ba ne. Allah ta saya mana. To kun gani in komo karatu mu. Falamma ataha, yayin da Annabi Musa ya zo gurin wannan wutan, nudiya ya Musa, sai aka kiraye shi aka ce ya kai Musa, inni ana rabbuk, ni ne ubangijinka, fa khala'na 'alayka, ka cire takalman, innaka bil wadi al muqaddas, kana kware mai tsarki, duwa da ake ce da shi duwa sunan gurin ke, ka zo guri mai tsarki da ake ce ma duwa. Kafin mu wuce wannan aya, ya kamata mu fahimci wani abu kafin mu wuce. Na farko, inni ana Allah ana rabbuka, ko yace ni ne ubangijinka, fa khala'na 'alayka, sai ta kallon wannan shine abun da ya kamata mutane su bari, shine at-ta'arruf bin nafs, sanar da kai. Kamata in kun ka hadu da mutum, abu na farko ku san juna, ka gaya mai sunanka. Assalamu alaikum, kana da sunana wani? Eh ni sunana wani? To kai ya sunanka? Ni ma sunana wani. Ku riwa ku ga Annabi Musa tunda an ka kira sunan shi, kamata ya ce wani na ko baka bane? Sai Allah ya ce inni ana rabbuka, ai ni ne ubangijinka. Kai sai da Allah fara faɗa mai, yanzu ya san kowa shi ke magana da shi. Kai ma ya kamata duk wanda ku mu'amala ka san sunan shi. Yanzu nan laye, yanzu ba wannan yana zaune ba. Eh an ka ɗebe bakin nan zuwa can, an ka ce faɗi sunan kowa, wallahi bai sani ba. Ni na lalle ko ka fara bani bai san na wasu ba. Kun gane misali? Saboda mu za ka yi mu'amala da mutum wani bi ma sai wani abu ya same shi, sai ai ɗeba kutumci ka fa san shi ba, amma ba san sunan shi ba. Ana cin kai wane wa wane nan wa, kai ka san shi kawai ne in ka gane kana gane ba ka san sunan shi ba. Idan haka ka fahimci dan mutum ya ce ya sunan ka ba illa bane, kai ma kai kokarin ka san sunan mutum ba laifi ba, ma'ana muna fahimtar kamar abin da ayat take nuna wa. An gane ko? yanzu wani ko gida ya buga ma kace wani na sai ce nina to kai da to kai da kaiwa nina ne aya ba nina za a ce wa sai ce nini Abdullahi na wuri kana to ya Allah ta shi fakhna fakhlana alayka cire takalmanka wasu malaman suka ce an ce da shi ya cire takalmansa ne annal yahudi yaf'alunaha fi amajin almuqaddasa domin yahudawa su duri me tsafta suna cire takalma wasu suka ce shi yasa an ce ya cire shi yasa manzo Allah ya ce ku saba ma yahudawa khalafu alyahuda fa innahum la yusalluna fi ni'alihi ku saba mai yahudawa ku musulmai ku rinka yin sallah da takalmin ku don su ba sa yin sallah da takalmi yanzu kamar nan masallaci ban taba gani wanda ya shigo yin sallah da takalmi ko wani ya taba yin nan ba mu ba suna ba ce suna ce to amma idan akwai kuma maslaha sai a dai maslaha yanzu kamar masallaci irin namu in kace sai ka shigo ka sallah da takalmi zai jawo cece kuce ne ko zai jawo maslaha to mai ko ne jajaje ko ce sai ayi hankuri a wuri idan ka tayi kauyen ku ka shiga masallaci ka ga kana ya shiga da takalmi sai ka ce yau za a yi wa ga sunna sai ka shinda da takalmin ka amma mutun ya gyara masallacin ka shigo mai da takalmi ai ji a samu matsala wata rana wani yayan mu akwai sanar lokaci to a legan ne sai zo yana farkon karanta sifatu salatin nabi kawai da zuwa sun share masallaci sun yi komai kawai sai shigo masallaci da takalmi ya shiga sahu an ka kalle da takalmi an ce mi ke ba ta ya ce ai sunna ce su wayan suke sunna dauko shi sun kai waje da shi Allah ya sa mu dace abin da muke daidai Allah ya ba mu lana inda muka kuskure Allah ya shiga subhanallahi wa bihamdihi annaka la shakka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk